Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saronia da Fara'a da Nomad da Dalol da Koniya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma sai za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, Ibrahim ka almasihi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 24 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji wani fashin baki kan harkar bauta. Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi. Sannan Naziru Ahmad Hausawa ya shigo da sharhin jaridun Amurka. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shekara guda bayan da dubin dubatar musulmi yan kabilar Rohingya waɗanda tsiraru ne a ƙasar Myanmar suka yi tururuwar tsirewa zuwa Bangladesh domin gujewa farmakin da sojojin ƙasar suka kaddamar a kansu. Hukumomin na Myanmar sun ce hankula sun yi kwance da yan gudun hijira za su iya komawa gidajensu. To amma masu sa ido na ƙasa da ƙasa sun ce ba a samu kwanciyar hankalin da yan kabilar ta Rohingya za su koma muhallin nasu ba. Waɗanda suka tsira daga mummunar azabar da aka gana wa 'yan kabilar ta Rohingya a watan Agustan bara sun faɗa wa masu ayyukan agaji a Bangladesh irin jerin ukubar da suka fuskanta, waɗanda suka haɗa da yi wa makusantansu fyaɗe da gisa tare da ƙona ƙauyukansu duk a gabansu ta yadda ba za su yi sha'awar komawa ƙauyukan nasu ba. Aƙalla musulmi 'yan kabilar ta Rohingya rabin miliyan ne suka tsere zuwa Bangladesh a watan farko da aka fara kai musu wannan farmaki. Daga baya wasu 200,000 suka bi bayansu cikin 'yan watannin da suka biyo baya. Yanzu haka suna nan a wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Cox's Bazar. Sansanin da aka yi kiyasin shi ne mafi girma a yawan jama'a a duk faɗin duniya. Rahotanni sun ce masu shigar da ƙara a matakin gwamnatin tarayya a nan Amurka sun baiwa wani mutum mai gidan wata mujallar rigar kariya daga duk wata tuhuma. Mutumin da ya kasance jigo a binciken da ake yi a kan tsohon lauyan shugaba Trump, wato Michael Cohen. Shugaban kamfanin mujallar National Enquirer David Pecker ya haɗu da masu shigar da ƙara inda ya zayyana musu alaƙar da ke tsakaninsa da Cohen da Trump da kuma wasu kuɗaɗen toshiyar baki da aka biya wasu mata biyu gabanin zaben 2016, kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito a rahotanta wanda ya ambato wasu mutane da ke da masaniya kan wannan badakala. Saboda irin bayanan da Pecker ya faɗa a zaman da suka yi da masu shigar da ƙarar, aka ba shi rigar kariya cewa ba za a tuhume shi da aikata wani laifi ba, a cewar jaridar ta Wall Street Journal. A farkon makonnin ne Cohen ya amsa cewa ya aikata laifi karkashin wata yarjejeniya da aka kulla bayan da ya zayyana irin rawar da mujallar ta National Enquirer ta taka wajen biyan wata fitacciyar mai shirya fina-finan batsa Stormy Daniels da wata mata mai suna Karen McDougal, wacce ta yi suna a fannin bayyana a mujallar batsa ta Playboy, domin su yi shiru da bakinsu kan zargin nemansu da aka ce Trump ya yi ta hanyar lalata. Shi dai Pecker ya taimaki Trump ne ta hanyar ganowa tare da sayan labaran abin fallasa na neman mata da ya yi domin a kaucewa wallafa su a jarida. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa, wato na ƙasa, John Bolton ya gargaɗi takwarin aikinsu na Rasha da kada su kuskura su yi katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba a nan Amurka. Bolton ya fito ƙarar ya ce Amurka a shirye take ta ɗauki duk matakan da suka dace domin hana hakan aukuwa. Bolton ya yi waɗannan kalaman ne a Geneva inda ya haɗu da daraktan harkokin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev. A cewar Bolton, wannan batu na gargaɗi da yawa Rashin shi ya hana fitar da wata matsaya ta haɗin gwiwa daga ɓangarorin biyu a ƙarshen taron, wanda shi ne na farko da manyan jami'an ƙasashen biyu suka yi tun bayan ganawar da shugaba Trump da takwarar aikinsa na Rasha Vladimir Putin suka yi a Helsinki a watan da ya gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu sabbin jerin kuɗaɗen haraji kan harkokin cinikayya da Amurka da China suka saka wa junansu sun fara aiki a jiya Alhamis. A farkon watan nan Amurka ta ayyana cewa za ta ƙara kuɗaɗen haraji akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka da kashi 25, waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 16, daɗi akan harajin da ta saka akan kayayyakin China da kuɗinsu ya kai dala biliyan 34 a watan Yuli. Ita dai Beijing ta bi sahun Amurkan wajen mai da martani da makamancin kudaden harajin da aka saka mata. sabbin kudaden harajin da Amurka da China suka saka wa junansu na zuwa ne bayan da aka yi zaman kwana guda daga cikin kwanaki biyu da suka shirya za su yi a Washington domin neman maslahar wannan takaddamar cinikayya. A Australia an zaɓi ma'ajin kudin ƙasar Scott Morrison a matsayin sabon Prime Minister a yau Juma'a a wani zaɓe da jam'iyya mai mulki ta Liberal Party ta gudanar. Morrison ya samu nasara a wannan zaben ne a karawar da yayi da wasu mutane biyu, inda ya kada tsohon ministan harkokin cikin gidan ƙasar Peter Dutton da kashi 45 na ƙuri'un da aka kada, yayin da shi Dutton din ya samu kashi 40. Ita dai yar takara ta uku ministan harkokin wajen ƙasar Julie Bishop ta sha kai ne tun a zagaye na farko. Masu lura da al'amuran siyasar ƙasar sun ce zaben da aka yi wa Morrison zai kawo ƙarshen rikitar siyasar da ta dabaibaye gwamnatin ta masu ra'ayin mazan jiya gabanin zaben 'yan majalisar dokoki da aka shirya za a yi a watan Mayun baɗi. Morrison zai kasance shine Prime Minister ƙasar ta Australia na shida cikin shekaru 11.
Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji, jiya ce zagayowar ranar mai da hankali kan munin al'adar bautar da dan adam. Da yake har yanzu akan akwai dan hucin zagayowar ranar, na tuntubi Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel na jihar Minnesota ta nan Amurka, wanda na tambaye shi ko me yasa har yanzu a wasu kasashen Afirka ake mallakar bayi tare kuma da bautar da dan adam. Alhalin ko Afirka ya kamata a ce tana kan gaba wajen wato fafutukar ganin an kawo ƙarshen bauta. Sai ya ce,
wato idan mutum yana da iko, yana da girma, kafi wani ƙarfi, ko kabilan ku ɗaya ne ko zuriyan ku ɗaya ne, zaka ci mutuncinsa. In ba dai akwai wani abu ne a cikin zuciyanka kamar tsoron Allah ko wani abu ba. Kuma ka dubi abin da yasa mutane nake tunanin wannan abin shine ba su dubi tarihin Turawa kansu sai sun bincika su ba. Turawa ai sun yi sa ƴan uwansu sun masu bauta. In ka dubi tarihinsu akwai mutane wanda suka zo suka tashi suka ce wannan abin ba daidai bane, kaza kaza, ya kamata a daina. Kuma abin da nake so ku gane, bautan nan da kake magana iri biyu ne. Akwai bauta irin wanda kake magana, akwai bauta kuma wanda in ka dubi wasu aikin da 'yan Najeriya suke da kuɗin da ake biyan su, shi ma wani bauta ne. Kana da aiki amma in ka dubi aikin da kake duk kana yi kana biya, kana da kana ba da shi wanda suke da kuɗi a banki ne, kurun ba wani abin nan. To bautan suna nan kashi kashi.
To Professor, me isa kasashen Afirka ba sa jagorantar yaƙi kan harkar bauta a duniya tunda ike su suke korafin cewa Baturiya ya bautar da su?
Ni a ganina babban abin da yake sa yake faruwa haka shine akwai manyanmu da yawa wanda basu zauna sun yi nazarin cewa menene darajar dan adam ba. Kasan a cikin tarihin nan kasashen Turawa an yi wannan nazari din sosai sosai, menene darajar dan adam. Ba amma in ka je wajen mu zaka samu a Afirka ba dan ba. Yau idan ina Najeriya, idan ina da kuɗi ko ina da wani abu, saboda kamar ba doka ba wani darajar ta dan adam. Akwai wasu 'yan Najeriya wanda suna zaman kansu ne kurun ba abin da suke samu a wajen gwamnati. Abu haka kurun suke zama. So su ba kamar suna da wani ma 'yanci wanda tsarin mulkin Najeriya ya ba su. Su dai suna nan ne kurun hakan nan, kamar ba wai su bayi ba ne, amma kuma ba su da wani daraja wanda za ka ce wai gashi dai gashi hakan nan.
To Professor Dazuka, fara wata magana game da cewa shi Bature ba baki ba ne ya bautatar har da ma dan uwansa Bature. Wato kenan wannan yayi daidai da cewa da ake ba Bature ba sarakunan Afirka su ma sun yi cinikin bayi, haka ne abun yake?
Haka ne. Wannan maganar da kai shi ma yana da muhimmanci. Akwai wata mata wanda ake kiranta wai Hana Arin, ita ba Yahudiya ce. Lokacin da aka zo ana binciken yadda a kasar Jamus aka ci mutuncin Yahudawa, to ita ma ba Yahudiya ce, sai ta je ta soma bincike, sai ta je sai ta rubuta wani littafi ta ce cewa ai mutanen Jamus ba za su iya su ci mutuncin Yahudawa ba idan da ba don akwai wasu Yahudawa wanda suka hada kai da su gwamnatin Jamus din ba. Ka gane magana?
Wato abin nan da ake cewa da dan gari akan ci gari
kenan. Yawa. To bari in gaya maka abin da ya faru a Afirka kenan. Yanzu haka na gama koyar da wata course akan Afirka. In shiga yaran Turawa ne, amma a ƙarshen course din suna nuna tausayinsu yadda domin mun soma binciken Afirka tun kafin Turawa su zo, ga yadda abubuwa suke, har abubuwa suka zo suka canja hakan nan zuwa yanzu. Ka san lokacin da muka sami yanci daga wajen mulkin, daga mulkin mallaka, mutane an yi ta murna, ana ta da menene da menene, ana gare yanzu mun zama
za mu yi yanci.
Yanzu gashi muna neman shekara 60 har yanzu gashi da abubuwa suke ba wani abin nan. So ni abin da nake son faɗa shine, ni nakan faɗa ma ɗalibai na, in ce musu kun ganin nan ni ɗan talaka ne, ni baƙin fata ne, amma saboda na san abin da rayuwar ɗan adam yake, idan yau ina da mulki, ina da iko a kanku, idan ba tsoron Allah ne a zuciyana ko wani abu ba, ba ku da wani dalili da za ku ce wai don kurun ni baƙin fata ne, ni ba zan ci mutuncinku ba, don ni wai ba Bature ba ne ko wani abin nan. Ka gani sina? Yawa. To shi baƙaƙen mutane a Afirka su suna ɗaukawa cewa in ba Bature ne yake mulki a kansu, yake musu mulkin mallaka ba, wai ɗan uwansu baƙin fata ne, saboda shi baƙin fata ne kun, to zai mutunta su. To wannan ba haka ba ne. Abinda na gani yanzu yake faruwa a Najeriya, za ka samu cewa mu ya kanmu baƙaƙen fata muke cin mutuncin ƴan uwanmu. Wani cin mutuncin ma ya fi ma wani wanda Turawan ma suka yi ma.
To sannan Professor, tambaya ta ƙarshe, kafin Bature ya zo Afirka, shin ‘yan Afirka suna bautar da junansu kamar ƙabila kaza in ta yaƙi da wannan ta bautar da, koko Bature ne ya kawo bauta a Afirka?
Akwai a Afirka sosai ma, akwai bincike da aka yi wannan, wanda nazari da aka yi wanda ya nuna wannan, kuma ba ma haka kurum ba. Don ya nuna maka cewa shi bakin mutum ba wani mala’ika ne ko annabi ba, shi ma yana da laifi. In ka je yanzu misali ka je Najeriya, ka je ka tambayi, ka binciki yarukan da Najeriya, kabilun Najeriya da yarensu, ka ce musu a yarenku me kuke kiran mutane kaza, in ka ji kalmomin da za su gaya maka kamar dabbobi
ne wata ranar
su mai da yawa. So yin shi bakin mutum, mu ba za mu boye wannan ba. Lallai Turawa sun zo su mana mulkin mallaka, wannan ba daidai ba ne, kuma akwai Turawa ma wanda sun amince cewa wannan ba daidai ba ne. To amma kuma don Turawa sun yi mulkin mallaka ba dalili ne wanda zai sa yanzu in mun ga ‘yan uwanmu baƙaƙen fata suna cin mutuncin ‘yan uwanmu baƙaƙe, sai mu yi shiru wai don su baƙaƙe ne kuma a ba za mu yi shiru ba.
Professor Samuel Zalanga kenan ke fashin baƙi kan al'adar bauta. Kafin mu ci gaba ga wannan.
Na ce ni ga wani yarinya ce ya gata yana so kuma aka hana shi wani ko ta ba ce wani ko ne ra ce ayye mata sabo kuma ta kare mai wani yarinya ce ya gata yana so kuma aka hana shi da nayi mafarki ba zan ta
Zuwa gaida Dawud Halil Bahaushen Sudan. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hawwa Liman. A cikin shirin mu na yau za ku ji karashin hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. To malama Hawwa, da farko da kika fara yi min bayani kin ce min ke tela ce. Ta yaya akai kika fara?
A ni din gina da karambani na koya. Da shekara kamar 22 kenan ina dinki. Saboda ni da koya ma kaina da kaina. Na tashi a gida dama irin keken dinkin na mahaifiyata na da shi. Ina da sha'awar ganin in na dada ga primary school yanda zan ga ana juya hannun keken nan ana dinki zan zauna in ta kallo haka. So kuma da na bare so mahaifiya da na je na zauna gidan kawuna duka matan shi suna dinki lokacin ina secondary. Sai idan muka zo hutu ina da sha'awar koyan dinki. To zan ranga taba kekunan su wani lokacin ka bata kayanka na sallah ka canza style din 2001 a shekarar na mallaki keke na farko
da kyau
a lokacin nan in yi dinkin umbata wani kuma in yi daidai da haka da haka dai da kallo kuma da YouTube ka je ka duba ka ga ya ake kaza a haka hannu ya zama ne cewa kuma in na gari ga na san yadda aka yi ta na san yadda
haka
zan dinka ta amma kuma bayan nan da kuma na ga cewa abinda nake so in yi din kenan shekara kamar uku da suka wuce to na je kuma makarantar finishing school kenan inda kuma na dan gyara kwarewar ta haka ta tafi yadda za ta tafi daidai da zamani na san yadda ake amfani da wasu kekunan da zamani ba kamar wanda can da ake amfani da shi ba.
To tunda ma yanzu mun tabo batun dinki, me zaki ce game da yadda ake dinkuna a zamanin yanzu?
Gaskiya da gyara, wallahi wa rasuli ni da gyara. Dan ni zai ce abin da yasa na fito da nawa kenan, nake kiran shi Africa a baya ta yanda zan nuna musu da cewa ba fa sai kin yi matsatsiyar rigan nan bane ba, zaki fito ki kyau. Zaki iya rufe jikinki gabaki daya. Kin kuma ya zama na cewa kin mutunta addinin ki, kin mutunta al'ada ki, amma lillahi wa rasuli wasu dinkunan da muke yanzu a arewacin Najeriya ba daidai bane ba. In za mu gaya ma kanmu gaskiya, yanzu ya kai matsayin da wani dinki da ake cewa wai shi cold shoulder, da wani kuma ma ba ma cold shoulder ba, off shoulder.
Menene kuma cold shoulder da off shoulder?
To cold shoulder shi zaki ga hannun ne za a yanke saman hannun sai ya zama na kafadar gabaki ɗaya a buɗe take. Shi kuma off shoulder rigar gabaki ɗayanta ba za ta fara daga wuya ba, a'a daga saman maman yarinya haka riga za ta fara. Kuma yanzu zaki ga ƴaƴanmu na Hausawa, ƴaƴan musulmi su ne kuma skirt za su saka kayan nan kuma a gaban iyayensu su fita. Ki ga fitted skirt yarinya kamata in ta sa wannan ta ɗauki babban mayafi, amma yanzu mayafi babu zancen mayafi kuma a gaban iyaye za su fita. To shi yasa duk baɗa alamar ta yaɗu ta ƙaru a cikin al'umma. To gaskiya lallahi wannan shi ne ta ɓangaren ɗinkin ma arewacin Najeriya
akwai gyara
da gyara.
To wani kira zaki wa mata ko iyaye da ma maza baki daya?
Ga su matsalolin da mata ke fuskanta a arewacin Najeriya a yanzu. Shi matsalar al'adar da yanzu haka a office ina muna da wasu cases na yara wanda ya kamata gaskiya iyayenmu da malamanmu su yi duba ta wannan bangaren, musamman matasanmu wanda suka yi auren ya mutu da yiwuwansu suna fuskantar tsangwama daga gida. Wasunsu za ki ga an samu su pressure, kin gane, wasunsu su je su sake wani auren shi ma ki ga an samu matsala. Kuma wasunsu suna cikin gidan auren amma suna fuskantar matsaloli. Har yanzu za ki ga da wasu guraren mu a arewacin Najeriya da ba a discussing matsalar aure, sai kawai a ce ma yarinya ta je ta yi haƙuri. Wannan abun ba ƙaramin matsala yake kawowa ba. Wasu shi ta haka za ki ga in suka samu ƙawayen banza sai ki gan su sun shiga shaye-shaye. A nan Aminu Kano Rehabilitation Center ta mata da kwai yara mata ƙanana waɗanda sun shiga shaye-shaye ta dalilin matsalolin gidan aure wanda ba a ce ba za a tattauna su, ba za a saurari yarinya a ji me matsalolinta ba, a'a da amma yarinyar aure ta tafi shi kenan. Iyayenta ko yayyenta ba za a taɓa zama da ita ba, a saurare ta ko ta zo da matsala sai a ce ki tafi, kowa haƙuri yake yi. Da yanayi yanda yanzu shaye-shaye da mutuwan aure kuma ya yawa a arewacin Najeriya, kin ga duka wannan injiri wanda malamanmu da iyayenmu da masu faɗa a ji da masu ware tsaki ya kamata a zauna a bincike a ga menene yake kawo wannan matsalolin.
To, da fatan mata da iyaye sun ji wannan kira. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar, a nan kuma za mu dasa aya 20 na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Liman da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da shiri na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken, a yayin da muguwar guguwa ke kusantar Hawaii, dutse mai aman wuta na Kilauea na hucewa. Labarin ya ci gaba da cewa, a yayin da Hawaii ke shirin fuskantar barnar mummunar guguwa da za ta shafi yankin, mazauna wuraren za su samu kwanciyar hankalin, ba za su fuskanci masifi biyu a lokaci guda ba. Dutse mai aman wuta na Kilauea da ke babban tsibirin ya fara hucewa a cikin makonni biyu da suka gabata. Haka kuma akwai yakinin hakan ta faru ne sakamakon hadarin da ya taso na guguwar. Hasashe ya nuna guguwar za ta kai mataki na biyar a ranar Laraba, sannan za ta yi ƙasa zuwa mataki na biyu a daidai lokacin da za ta afka tsibirin a ranar Alhamis, a cewar hukumar nazarin yanayi ta Amurka. Sai mu leƙa jaridar The New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken, Trump ya yaba wa Manafort, inda ya ce ya ƙi karaya ba kamar Cohen ba. Labarin ya ci gaba da cewa, a ranar Larabar da ta gabata, Trump ya yaba wa tsohon manajan kamfe ɗinsa da aka samu da laifuka, inda ya ce ya ƙi karaya da ba da haɗin kai ga masu shari'ar da ke binciken tsoma hannun Rasha a zaben shugabancin Amurka na shekarar 2016, inda ya bayyana jin daɗinsa da irin amanar da wanda aka kama da laifin yaudarar gwamnatin Amurka ya nuna masa. A wani jerin rubutun Twitter da ya yi da safiyar da ta zo da abin mamaki na Paul Manafort, tsohon jagora ran kamfe ɗinsa, aka same shi da laifukan damfarar banki da haraji. Haka kuma tsohon lawyansa Michael G. Cohen shi ma ya amsa laifinsa na sabawa dokokin kudaden kamfe, inda ya ce ya yi haka ne da umarnin Mr. Trump. Shugaban kasar ya nuna damuwarsa ne akan faduwarsa fiye da maganar laifukan. Sai mu leƙa jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken, hukunce-hukuncin Robert Mueller sun ƙara wa abokan adawar Trump ƙarfin gwiwa, amma ba su tabbatar da saka hannun Rasha ba. Labarin ya ci gaba da cewa, ya zuwa yanzu mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi nasarar taimakawa wajen cafke wasu jigajigai daga cikin mutanen shugaban ƙasa a yayin kamfe na shekarar 2016. Amma har yanzu bai tabbatar da muhimmin abin da ake son ganowa ba na tsoma hannun Rasha a zaben shekarar ta 2016. Nasarar kama su da laifukan ta zama wani lamari mai matukar ƙarfi da masu adawa da shugaban ƙasa suka riƙe, wanda ya ce samun tsohon manajan kamfe ɗinsa da laifuka takwas da ake tuhumarsa da su, zuwa neman daidaitawa da tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaronsa, zuwa lauyansa da masu ba shi shawara kan harkokin kamfe guda biyu, duk wata maƙarƙashiya ce da binciken na Mueller ke yi masa. Sai mu leƙa jaridar LA Times. Jaridar ta LA Times ta rawaito labari mai taken a wata tattaunawa da aka yi da Trump ya bayyana cewar tsige shi daga kan mulki zai iya yin rugurugu da tattalin arziki. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Ga da Naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni ne sauraron ku sai ku karba bala daga karamu hukumar Michika jihar Adamawa na jihar. Ina so in kira ga hukumar EFCC da ta zo ki akan tukama gobe da ake a hukumar bada agaji ko kuma bashi na refan na manoman shinkafa. Idan an baka hektar biyu a rubuce daga headquarter sai a zo a baka hektar ɗaya. Hektar ɗaya za a ce wai an rage ne daga can. Idan ka shiga intanet kuma za ka duba cewa hektar biyu aka baka. Assalamu alaikum girare da umarai sufi da sunana gambara fataskun da zuwar kasuwa garin fataskun. Ayan mai cikin ƙara godiya Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan shagulgula da bikin sallah da muka yi cikin lafiya da kwanciyar hankali da fatan wannan abu da muka yi a yankunan duk garuruwanmu na arewa masu gabace wanda ke faruwa. Ba mu ji ko wani gari ɗaya da ba mai tashi wata wannan abu da alfahari ne abin godiya Allah. Sannan muna ƙara jinjina da shugaba Muhammadu Buhari.
Assalamu alaikum sunana Babba Haruna Damba Habaju Bajoga garkuwar kungiyar murya talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal a yau dai ina so in yi kira ga 'yan majalisa na cewa gaskiya ba su kyauta ba. Idan har da al'umma suke wakilta idan wani abu ya tashi wanda ya shafi ƙasa to ko hutu suke yi kamata ya yi su yanke su zo su aiwatar da shi. Don haka ya kamata su sani zaɓe ne aka yi ya kawo su wannan waje kuma in harkokin zaɓe ya tashi to bai kamata a ce za su yi bori da sanyin jiki ba.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice.
To Australia an zabi ma'ajin kudin kasar Scott Morrison a matsayin sabon prime minister a yau Juma'a a wani zabe da jam'iyyar mai mulki ta Liberal Party ta gudanar. Morrison ya samu nasara a wannan zaben ne a kara wadda ya yi da wasu mutane biyu inda ya kada tsohon ministan harkokin cikin gidan kasar Peter Dutton da kashi 45 na kurin da aka hada yayin da shi Dutton din ya samu kashi 40. Rotanni sun ce masu shigar da kara a matakin gwamnatin tarayya a nan Amurka sun baiwa wani mutum mai gidan wata mujallar rigar kariya daga duk wata tuhuma. Mutumin da ya kasance jigo a binciken da ake yi akan tsohon lawyer shugaba Trump wato Michael Cohen. Shugaban kamfanin mujallar National Enquirer David Baker ya haɗu da masu shigar da ƙara inda ya zayyana musu alaƙar da ke tsakaninsa da Cohen da Trump da kuma wasu kuɗaɗen toshiyar baki da aka biya wasu mata biyu gabanin zaben 2016 kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa John Bolton ya gargaɗi takwarar aikinsa na Rasha da kada su kuskura su yi katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba a nan Amurka. Bolton ya fito karara ya ce Amurka a shirye take ta dauki dukkan matakan da suka dace domin hana hukun hakan. Bolton ya yi waɗannan kalaman ne a Geneva inda ya haɗu da daraktan harkokin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Petroshev. Wasu bunjirin kuɗaɗen haraji kan harkokin cinikayya da Amurka da China suka wato kakaba wa junansu sun fara aiki a jiya Alhamis.
To ba sauraren nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniya mu na wannan lokacin Jan Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima can.